This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 19:31:40 sai kuma kilowa 1530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a Jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Far'a da Noma da Dalol da kuma Niya FM. Sai kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurari, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a shirinmu na yau Alhamis 16 wato 24 ga watan Afrilu. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC tare da Sarfilu Hashim Gumel da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da ku a daidai wannan lokaci a safiyar yau. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Sojojin kawance da Saudi ke jagoranta sun kai sabbin hare-haren jiragen sama a Yemen jiya Laraba. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga shugabannin Turai jiya Laraba da su yi kaddamar da wani shiri na jin kai don kawo ƙarshen haɗarruka da ke ƙara ta'azzara. Hukumar zaɓe ta ƙasar Uganda za ta fara amfani da na'urar tantance masu jefa ƙuri'a.
Kanin labarai kenan. Shugabannin addini suna ganin 'yan Najeriya suna iya sauya yanayin zaman doya da manja da ake yi tsakanin ƙabilu da mabiya addinai daban-daban na ƙasar idan aka yi la'akari da yadda aka gudanar da zaɓe.
Yanzu Allah ya kawo canjin gwamnati da muke sa ran duka waɗannan abubuwan za su zama tarihi. Nake roƙo da fata Allah sa al'ummar jihar Filato su dinke su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya.
Sai kuma Jamhuriyar Nijar inda mata suke Allah sa albarka.
Mun zo iko shekara huɗu kaɗai gari ya sake. Waɗanda ke unwani wannan sakewa na farko mu ne mata.
To za ku ji abin da ya burge matan, sai kuma shirin domin iyali na musamman da ke tunawa da cika shekara da sace 'yan matan Chibok. Amma kafin nan ga halin da duniya ta waye gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya. Sojojin kawance da Saudi ke jagoranta sun kai sabbin hare-haren jiragen sama a Yemen jiya Laraba. Yan sa'o'i bayan sanarwar tsagaita wutar a ruwan bababban da aka kwashe wata guda ana yi. Hare-haren jiragen saman sun shafi sansanonin 'yan tawayen Houthi a birnin Taif da kuma gabar birnin Aden da ke kudancin kasar. A daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa da ƙasa tsakanin 'yan tawayen da magoya bayan shugaba Abdulrabu Mansur Hadi. Bayan da 'yan wawan tawayen suka kwace sansanin daga hannun dakarun da ke marawa shugaba Abdulrahman Hadi baya, an kai hari ta sama a wurin. Ranar Talata, Saudi Arabia ta faɗi cewa ta kawo ƙarshen har-haren da ta kwashe wata ɗaya tana kaiwa da niyyar daƙile dinnawar da 'yan Houthi ke yi, amma za ta mai da hankali a kan neman maslaha a siyasance da ka iya haɗawa da ɗaukar matakan da za su hana 'yan tawayen na Houthi mallaka ko yin amfani da makaman sojin na Yemen. A halin da ake ciki kuma, 'yan tawayen na Houthi na kira da a koma kan teburin shawarar da Majalisar Ɗinkin Duniya ke ɗaukar nauyi don warware rikicin na Yemen. A birnin New York, mai magana da yawun Majalisar Ɗinkin Duniya Stephen Durajik ya ce a shirye Majalisar Ɗinkin Duniya take wajen ɗaukar kowane matsayi na ganin an samu sasantawa kan rigingimin na Yemen.
Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga shugabannin Turai jiya Laraba da su ƙaddamar da wani shiri na jin ƙai don kawo ƙarshen haɗarurrukan da ake ƙara ta'azzara na tantsirewar jiragen ruwa masu ɗauke da baƙin haure a tekun Baharum. A wani rahoto da ta fitar a ƙasar Paris, kungiyar ta bayyana ɗan haɗarurrukan da ke faruwa a teku da cewa abin kunya ne ga Turai. Kungiyar ta Anosi ta buƙaci shugabannin ƙasashen kungiyar Turai da ke taro yau Alhamis a birnin Brussels domin bayar da izinin taimakon gaggawa da suka hada da jiragen ruwa, jiragen sama da sauran kayayyakin aiki don kula da tekun da kuma ceton mutane da ke cikin hatsari. Wannan kira da kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi ya zo a daidai lokacin da Turai ta bayar da izinin ci gaba da bincike ta yadda jiragen 'yan Cirani ya tantsire a gabar tekun Libya, wanda ya yi ajalin mutane 900, mutane 28 ne kawai aka sami damar cetowa. Wani ɗan Italiya mai gabatar da ƙara ya ce kaftin ɗin jirgin ɗan ƙasar Tunisia, wanda kuma ke tsare a yanzu haka, ya yi karo bisa kuskure da jirgin da ya zo kawo masu ɗauki. John Dosen, daraktan ƙungiyar Amnesty ɓangaren Turai da Asiya, ya ce sakacin Turai ne ya janyo mata kasa ceto dimbin rayukan masu ƴancin ranin.
Labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar zabe ta kasar Uganda za ta fara amfani da na'urar tantance masu jefa kuri'a, wato na'urar da ke amfani da halittar mutum tantance mutane, wadda za a yi amfani da ita wajen sabunta rajistar masu kada kuri'a gabanin babban zaben da za a gudanar a wannan shekarar, in ji mai magana da yawun hukumar zaben Jonan Taremwa. Ya musanta rahotannin da ke cewa hukumar zaben ba ta da kuɗin da take bukata wajen shirya zaben cikin watanni 10. Taremo ya ce hukumar zaben tana bukatar miliyan 90 don gudanar da zaben. Gwamnati ta bayar da miliyan 67 amma bata bayar da ragowar ba. Wasu 'yan adawa na nuna damuwarsu kan cewa jam'iyyar mai ci a yanzu NRM kan iya amfani da damar rashin kuɗin zaben wajen aiwatar da magudin zabe domin tabbatar da shugaban ƙasa Yoweri Museveni ya ci zaben mai zuwa. 'Yan jam'iyyun adawa na buƙatar sake fasalin zaben ƙasar bayan da aka zargi hukumar zaben da nuna bambanci kan ɗan takara NRM mai ci a yanzu, suna kuma kubutar sake rijistar zabe da ake amfani da ita a yanzu haka.
Shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci wajen shakatawa na Everglades da ke jihar Florida a jiya Laraba domin aikawa da Amurkawa sako kan canjin yanayi. Obama ya ce shekara ta 2014 ta zamanto shekara da tafi kowace shekara ɗumi a tarihi, ta zamanto ta 14 cikin 15 da ke littafin tarihi. Ya faɗa haka ne a lokacin da yake ziyarta gurin da na shakatawa da ke kudancin Amurka. Ya ci gaba da cewa faɗin duniyar nan wannan shekara ita ce shekarar da lokacin hunturu ya fi ɗumi. Wannan matsala ba ta ƙarni mai zuwa ba ce, wannan matsalar yanzu ce. Shugaba Obama ya kira matsalar canjin yanayi da cewa matsala ce da take barazana ga duniyar nan baki ɗaya. Shugaba Obama ya yi amfani da rana ta mai da hankali kan makomar duniya domin ziyartar wannan wurin shakatawa mai muhimmanci na Everglades, don jan hankalin duniya kan yadda canjin yanayi ke shafa muhalli, lafiyar mutane, abin zaman garinsu da kuma tattalin arzikinsu.
An dawo da tattaunawar da ake kan batun nukiliya tsakanin ƙasar Iran da manyan ƙasashe shida na duniya a jiya Laraba a birnin Bayan. Ana tattaunawa ne akan wasu batu masu sarƙaƙiya kan sasantawar da ake ƙoƙarin yi. An dai tsaye da 30 ga watan Yuni a matsayin wa'adin wannan tattaunawa da ake don hana kasar Iran kera makaman nukiliya, yayin da ake ƙara rage ƙarfin takunkumin da ake kan kasar ta Iran ɗin. Kasar Amurka dai ta ce tana da shaida cewa kasar Iran ta bai wa 'yan tawayen Houthi na Yemen makamai.
Labaran duniya kenan, kuka saurara. Bari mu buɗe taskar hotonnin namu a jihar Plateau, Najeriya, inda shugabannin addini suka shawarci gwamnati mai jiran gado da ta maida hankali wajen kyautata rayuwar al'umma da ganin kasancewar jihar tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, tare da kira ga al'umma su ba gwamnatin goyon baya domin ganin nasararta. A cikin hirarsu da manema labarai a Jos fadar gwamnatin jihar Plateau, Sheikh Alhassan Sa'id na kwamitin amintattu na kungiyar Izala ta ƙasa ya kuma yi kira ga shugaba Jonathan ya miƙa mulki bisa tsarin dokar ƙasa.
Yanzu Allah ya kawo canjin gwamnati da muke sa ran duka waɗannan abubuwan za su zama tarihi. Nake roƙo da fata Allah sa al'ummar jihar Plateau su ɗinke su zama tsintsiya maɗaurin ki ɗaya, masu ƙaunar juna kamar yadda ake da can. Ana ƙaunar juna, ana son juna ba tare da bambanci ba. Yanayiwa Najeriya gaba ɗayanta addu'a. Allah ya sanya albarka da bunƙasar arziki da kwanciyar hankali da tsaro a cikin wannan ƙasa. Sannan ina kiran 'yan Najeriya, burin da muke akan zaben waɗannan bayan Allah ya yi yawa, mu yi musu addu'a Allah ya ba su ikon yin abin da muke zato harfiye, sai fatan da muke yi yara su yi makaranta, masu zaman banza su daina, duk yadda za a yi da masu hannu da shuni da 'yan kasuwa da manoma da makiwata, mu samu yara aikin yi a rage zaman banza wanda zai kawo ci gaba a wannan jiha ta mu ta Plateau. Arzikin jihar Plateau ya kuma fiye da kowace jiha.
Sheikh Alhassan Sa'id kenan na kungiyar Izala ta ƙasa. Shima shugaban kungiyar Kristoci wato Kan Reshen Jihar Plateau Reverend Soja Bewaran ya buƙaci shugabannin ne da su yi kokarin hada kan jama'a don a samu zaman lafiya mai dorewa.
Da fari ina nuna godiya ga madaukaki Allah ubanmu na sama wanda ya nuna mana alheri har an yi zababuka daga na president zuwa na so State House of Assemblies an gama lafiya. Zabe da aka yi na Plateau na gwamna wata abin al'ajibi ne domin jama'a na Plateau da Krista da Musulmi sun ce wannan abu ba abin fati bane, abin Plateau ne. Domin yadda Plateau ta samu kanta a ciki. So aka hada hannu a tare duka aka zabe barista Lalong da Professor Turin su jagoranci wannan state. Yaya za mu ci gaba da kyautata ta zaman tare. Domin haka shugabanai masu zuwa su gane cewa ba bambancin addini, ba bambancin kabila, su yi abin da zai nuna zaman tare a Plateau. Su rike kowa da kowa, su yi yadda jama'a na Plateau za su ji daɗi cewa wahalar su ba ta zama banza ba. Amma makarantunmu sun zama abin tausayi. Baka je asibiti ko a clinic ka samu magani ba, sai ka je chemist. A duba wannan da idon tausayi, dole mu ba su goyon baya. Dole mu yi rayuwar hakuri. Ina kira ga jama'ar Plateau gabaki daya a manta da bambance-bambance. Mu yi tafiya tare, inda muka takawa juna kafa, mu gafartawa juna, mu zama masu bin doka.
Reverend Soja Bewaran kenan shugaban Kan a jihar Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.
Allahu suna mai sarki, mai taimako Allah sarki, diyan da kasto ne dede ba wanda ke tadawa ba. Ba sallama da sanarwa na, kun munga albarka ta zo, mun tabbata Allah ya so, mi godiya dan jin dadi, kun munga Allah ya so, mi hankuri mi roko ne, mu hada da imanin zuci Allah yake yaye komi. Din lokacin yunwa ya zo.
Madalla daga jihar Plateau kuma sai jamhuriyar Niger, inda shugaban wato PNDS tarayya mai mulki na ƙasa Malam Bazoum Muhammad ya yi rangadin karon farko tunda ya karbi jagorancin jam'iyyar daga shugaba Yusuf Mamman daga jihar Maradi ga wakilinmu wato daga shugaba Yusuhu Muhammadu daga jihar Maradi ga wakilinmu Shu'aibu Mani.
Jama'a mun gode ma Allah, me yasa haka? Ina suke wanda da su ne ake bi, ina gari ya waye musu, abinda ya bambanta mu da su, mu muna da jagora Alhaji Isufu Muhammad. Ya yi jagora na gari Muhammadu Isufu yana kishin siyasa. Muhammadu Isufu ba dan kasuwa bane. To jama'a, da Allah yasa al'ummar Niger ta yarda da shi, ta kai shi ga karamar mulki. Ina so in ce muku insha Allah, kamar yanda yayi tattalin jam'iyyar PNDS tarayya, haka zai tattalin kasar Niger a shekara hudu. Ku da kanku kun shaida, ba ni ne zani zo in gaya muku ba.
Shi ma Malam Kallahun Karau ɗaya daga cikin kusa na jam'iyyar PNDS tarayya a jihar Maradi ya tofa lokacin bakin su kamar haka.
Ana biki ko ina na goyon baya, ana biki ko ina na godiya da aikin da wanga gwamnati da Muhammadu Isu da jam'iyyar PNDS tarayya da zuciya guda suke nan suna yi a jihar Maradi. Ya zamanto in an koma waje ba za a bugun da babu gardama. Jama'a za mu bugu ba gardama. Fatan duk aikin da an kace za a yi a cika alkawari.
Ita ma Madam Hadiza shugaban kungiyar matan tarayya ta ƙasa baki daya da mai kira ga mata duka su hito a rajistar zabe a yunkurin cin zabubbuka na gaba da ke taya a 2016.
Tabbatare duka mutanenmu na da takardun da ya kamata na aƙida Yesu. Mu tabbatare duka mutanenmu suna huta zabe. Muna roƙo ga mazan mu masu sawan mata kubli da in zabe ya zo a ba da wannan hanya na mata su je wa wannan kuruga, tunda ƙaruwar mu ce duka mun zo iko shekara hudu ta kai gari ya sake. Wa'anda ke unwani wannan sakewa na warko mu ne mata. Iya mata an ce a bar su su yi karatu zuwa har shekara 16. Ga likita nan ta kawo muna sauki, ga famfo nan ko ina ba sai mun wuni ba muna bada ruwa a cikin daji.
Shaibu Mani, murya Amurka daga Maradi a Jamhuriyar Niger.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma'ana Washington na cewa karfe 1:15 na asuba. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Ya Allah na roka, Allah ni kai ne na roka, baro ki ka don ka huiba ku jama'a tambaya nike da, ku jama'a tambaya nike da.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da asuba. Grace Alheri Abdi ke fata iyali na lafiya. Idan kuna biye da mu a wannan watan, shirin domin iyali ya maida hankali ne wajen tuna baya, inda muke tisa waɗansu hirarraki da rahotanni da muka kawo muku a cikin shekara guda da muka shafe muna bin diddigin batun sace ƴan matan Chibok, waɗanda suka shekara guda da kwana 9 yau a hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram ba tare da sanin inda suke ko suna nan da rai duka ko kuma halin da suke ciki ba. Duk da hubbasa da rundunar haɗin gwiwa ta yi na kwato galibin garuruwan da ke hannun ƙungiyar, Hajiya Hafsat Marshall tana ɗaya daga cikin ‘yan fafatukan mata da muka yi hira da su a wannan shirin dangane da sace ‘yan matan Chibok.
Tun daga farko ma abin tambaya a nan shi ne, gwamnatin tarayya ta ce ta rufe bodoji, an rufe hanyoyin fita. Ta yaya aka yi mutane nan har suka ɗauki trunks na motoci manya har suka fita da yara over 200 ba wani jami'in tsaro ko jami'in custom da ya gan su lokacin da suka fita? Kin ga ɗaya kenan. Na biyu kuma, gaskiya ne dajin nan mungun daji ne, ko da ba ma saboda bala'i su waɗannan mutane da ke cikinsa ba, daji ne da duk wanda zai shige shi sai ya shiga da shi. Saboda haka abin da ya kamata gwamnati a lokacin nan, kamata ya ce ta tura jami'an tsaro sun je sun zagaye dajin nan, tunda ba za a ce dajin nan ya fi ƙarfin a zagaye shi ba. Bayan an zagaye dajin nan, an hana shiga da fitansa, sannan kuma a tura jami'an tsaro su shiga su fito da yaran nan. Amma gwamnatin tarayya ba ta yi wannan ba, ba ta nuna ta damu da harkar yaran nan ba. Kai a lokacin ma da aka yi abin nan fa, shi shugaban ƙasa yana nan yana celebrating ɗin karɓar mutane a Kano. Duk kashe-kashen nan da aka yi, har celebration aka yi na cikin Najeriya shekara ɗaya, ko mutum ɗaya aka kashe a wata ƙasa ta duniya, za ki ga shugabancin nan an tashi an tsaya sai an nemo haƙƙin mutumin nan, ko kuma mutum ya resign daga muƙaman da yake da shi. Amma wa kika ji a Najeriya ya yi resign? Wa kika ji ya yi kuka cewa yaran nan sun ɓata? Ina boda da aka ce an rufe motoci dai ba za su shiga cikin daji ba, babu hanya a cikinta. Saboda haka tilas ne inda suka buɗin nan hanyar mota ce wanda ya kamata a ce akwai malaman tsaro a gurin, akwai ƴan customs suke hana shiga da fita. Amma ba abin da aka yi alheri. So me gwamnati take so ta gaya wa mutane? Bata damu da rayuwar mutanen Najeriya ba, bata damu da haƙƙin mutanen da Allah ya ɗora mata ba, bata damu da komai ba, tunda ba ‘ya’yansu ba ne ake taɓawa.
Da suke nuna ɓacin ransu da jan ƙafa da hukumomi a Najeriya ke yi, waɗansu ƙungiyoyin mata sun ba da wa’adin ceto ‘yan matan Chibok idan ba haka ba su yi ɗamara su shiga jejin san bisa. A wancan lokacin na tambayi Profesa Hauwa Biyu abin da ya sa suka ɗauki wannan matakin, sai ta bayyana cewa
ceto abin da ya sa muke yawan tunanin shi ne saboda mun ga tun da aka kama yaran nan, ba mu ji labarin an je an ɗauko yaran, an kawo ko ɗaya daga cikin ‘ya’yan nan ba. Wanda ba suka zo aka ci sun dawo gida da kansu suka dawo, ba wanda aka ɗauko su aka kawo su. To shi yasa muka ce to in dai har ma su sun gagara shiga ɗin ne za su ba mu hanya, sai mu je mu ma mu ga yadda abin yake.
Yawa to ku da yake jihar Borno kike, na ya za ki bayyana ma wanda yake sauraro yadda lamarin wannan wuri yake?
To wannan wuri ne ban taɓa zuwa wurin nan ba, sai dai muna jin yadda wuri yake ne kawai. To ni ban taɓa zuwa wannan jeji ba, tunda jejin nan ba kowa ne yake iya zuwa ba. Mu din watan rai ne ya ɓaci, muka ga cewa kan ba a yi wani abu, kin gane ko? So da muka fito muka yi wannan magana, an mana bayani akan cewa ana ƙoƙari a shiga wannan wurare, amma akwai wasu dalilai ne da yasa har yanzu ba su an je wurin ba. To kuma an mana bayani to so wuri ne ni ina cikin Maiduguri a zaune daga Maiduguri zuwa Chibok kaban kira ki Chibok din ma ba karamin tashin hankali bane to daga Maiduguri zuwa Dambuwa zuwa Hajiru Chibok din nan zuwa wurin ma babban hatsari ne saboda haka dole rai ya baci a ga cewa in dai ba a zuwa bari mu wa mu je mu gani kin gane ko amma dai lalle fi sabilillahi hanya ne wanda bai da kyau.
To banda fitaccen gangamin ceto ƴan matan Chibok da ke zaman dirshe a Abuja da ake kira Bring Back Our Girls Campaign, an yi irin wannan gangamin a birane da dama na Najeriya da suka hada da jihar Kano, inda masu gangamin ke cewa
yaran nan ko kwaya ɗaya ce ta rage, ba a fito da ita ba, ba za mu daina taron nan ba, mun kama yake nan saboda mu iyaye ne, ko kuma mu ma a tattara mu gaba ɗaya a kai mu can mu zauna da su. Mu yin kuri shine mu ga cewa duk sojan da yake converted a Najeriya an kai shi jejin nan. Idan ma akwai wanda suke a reserve za a fito da su, a fito da su a kai su. Yanzu inda ayin America ne, in mutum ɗaya aka kama duk wani sojansu da ƙarfinsu sai sun ɗauka sun kai.
Barista Husina Aliyu Ibrahim kenan shugaban reshen jihar Kano ta ƙungiyar ƙasa da ƙasa ta mata lauyoyi. Farfesa Muhammad Tabiu na Jami'ar Bayero ta Kano da ke zaman uba ga zauren gamayyar ƙungiyoyin da suka shirya wannan gangami ya ce,
sako guda ɗaya ne kawai muke da shi, a dawo mana da ƴaƴanmu, kannanmu da aka sace, kuma a bada kariya ga mutanen Najeriya.
Gangamin ya kunshi limaman masallatai da na coci-coci. Sheikh Hadi Imam shine limamin masallacin Juma'a na unguwar Hotora a birnin Kano.
Dukkan shugabanni sun tsoron Allah, da mu da waɗanda aka sace, ƴan Najeriya da wanda ba a sace ba, da kowa da kowa, Allah ya sa hannu.
Shi kuwa Dr. Andrew Uba da ke zaman limamin majami'ar Light Bearers Christian Assembly da ke nan Kano cewa yake,
with unity when we pray, God will hear us and do something.
Yace idan kanmu ya haɗu yayin da muka yi addu'a, Allah zai amsa.
Yayin irin wannan gangamin da aka gudana a jihar Sokoto ne wakilinmu ya yi hira da gwamnan jihar Aliyu Magatakardawa Mako, wanda ya bayyana cewa,
wani farko shi ne dukkan mu addu'a ga Allah mai sarki ya kawo nan bayan yara lafiya ga hannun iyayensu. Allah ya sa kada wani abu ya same su cutarwa a lokacin da suke hannun waɗannan miyagun mutane. Abin da ya riga ya faru, Allah ya kaddara haka ya riga ya faru ta hannun waɗannan miyagun mutane masu kansu Boko Haram, kuma me suke sai ban sani ba, amma Allah ya san kuhani. Kuma shine Allah shi da san kuhani, Allah ya tona su kuma ya kare ya faru irin wani abu gaba. Yadda halin yake da mutala shine ba hali ne na raba lahi a ce ga malhi ga mar lahi ba. Lokacin da hada kai a ga cewa an hada kai an ceto rayuka wannan al'umma wannan yara. Da mu duk wata magana da ba haka ba, to ina ganin bata da amfani.
Shugaban kungiyar ta malamai ta Najeriya reshen jihar Sokoto Cika Mai Damma Alkamawa ya ce ko baya ga daliban su na Chibok da aka sace suna zanga zangar ne domin jajantawa akan malamai fiye da 170 da aka kashe a rikicin na Boko Haram a jihohin Borno da Yobe.
Aka sace yara 200 mata wanda har yanzu bamu da haƙiƙa ganin ma inda suke. Suna tabbata ma ga gawan abun jin zafi na ƙoran gaske. Yanzu kana ya kasancewa ka tunanin kana ɗaya daga cikin misali uwayen waɗannan yaran. Yawan da yakka cin a cikin misali Allah ya zaka ji. Ba da haka kuma akwai malamu waɗannan zaman ne abokan aikinmu ne wanda an kasa su 173 waɗannan aka kashe ba li ba la. Misali ka gane ko su ka ga abin juyayi na ƙoran gaske. Tun yau cewa aboki amma gane wata guda ake ana dibin yau gobe abu haya kasa. Ba kaga mai kaza a juwance bijin has. So gaskiya uwayen waɗannan ga gaskiya dole suna nan. Ko suna amma asibitin zaka kwance to rada abin ya faru. Ka gane ko sabili da irin jin zahin su ga zukatun su misali abin ko ga dinsu. Wai yanzu wata mahaifiya misali ba ta da hakikan yi kullun abin da kike gaba da kenan. Ko ga da yanzu baka da hakikan abin da ka fara gaba. Saboda kai ma sanu da hannun wasu ke ba. Ka gane ku balle da duk hannun suka shiga miwa hannuna. Tun da ba da wayoyin su bane. Ha sanin kuma ba jami'an bane wanda a halattacin mu da kansu misali. Ka ga da haka dole mutum ya kasa hankuri. Ka gane duk wata hanya da wani bi gaskiya in ba kana ganin kada abin ka bi ta gaskiya ba ka ganin cewa kamar ai maka.
A lokacin da ya je Kano yakin neman zabe, mataimakin shugaban kasa a Cittad na Disambo ya bayyana cewa
a Adamawa state a da Boko Haram sun karbi local gaman wajen guda bakwai ne. Yau duk guda bakwai nan sun dawo suna hannun Najeriya. Haka a Borno state kusan local gaman guda 14 ne ke hannun Boko Haram, amma yau magana nan da muke yi local gaman guda 12 sun dawo hannunmu. Kuma jiya nan ba ma local gaman an karbo ta, local gaman guda 13 kenan. Insha Allahu saura goza ita ma za a karbo ta. Haka insha Allahu ƴan matan Chibok ma za mu fito da su cikin yardan Ubangiji.
Na kuma yi hira da ɗaya daga cikin ƴan matan da suka samu tserewa daga hannun ƴan ƙungiyar Boko Haram bayan zaben shugaban ƙasa. Ga kiranta ga shugaban ƙasa na Najeriya mai jiran gado Janar Muhammadu Buhari.
Kiran da zan yi a gare shi ba shine ya zabe kanshi ba, ba wai mutum ba, amma Allah ne ya zabe shi. Tuntuni Allah ne ya rada shi cewa zai zo ya zama shugaban na jama'ansa. So ya taimaka kuma kamar yadda Allah ya taimaka masa, sai shi kuma ya taimaka ma wanda suna cikin wahala ya kuma cije mu wanda suna cikin hannun mu ga yanzu.
Yawo to wanda sako kike da shi misali ga inda a ce waɗannan abokanki ƴan matan nan sama da 200 da suke hannun kungiyar Boko Haram har yanzu inda a ce suna sauraron ki wani sako kike da shi domin su?
Zan ce musu koda ake sanantawa ni ba zan iya in cice su ba sai dai ni in yi musu addu'a. Ba wanda zai iya ya cice su kuma sai tare da ikon Allah. Abinda zan iya ice da a ce ina tare da su sai dai su yi addu'a su roƙin Allah a duk lokacin da suka rasa ransu a cikin hannun mugaye kuma sai su sadu da Allah su. Wanda kuma Allah ya bar shi da nufasawa kuma sai ya ci gaba da ɗaukaka suna Allah.
Yawo to me kuma wanda kira kike da shi ga gwamnatin shugaba Goodluck Jonathan to nan da wata biyu me kike so ki gani gwamnati ta yi kasancewa yanzu gwamnati ta tashi tsaye domin ganin cewa ta sha karfin Boko Haram din nan?
To ne kuma ina gani kuma kamin ya ci gaba da aikin sa ina so kuma ya sa mutane su je su karbe ƴan matan su dawo da su a cikin gida.
Ƴan matan Tibob duniya ba za ta manta ba. Abinda lokaci ya bamu damar kawo muku kenan yau, sai kuma mako na gaba ku ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka taimaka wajen nasarar wannan shirin cikin shekara guda da muke bin diddigin wannan batu, alheri ke yi wa dukkan iyaye da illahirin al'ummar Chibok, fata alheri da kuma begen Allah ya haɗa fuskokinku da ƴan matan lafiya cikin alherinsa. Da alheri.
Haka yake to kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
To sojojin kawance da Saudi ke jagoranta sun kai sabbin harhare a jiragen sama a Yemen jiya Laraba. Yan sa'o'i bayan sanarwar tsagaita wutar ruwan bamamai da aka kwashe wata guda ana yi. Harharen jiragen saman sun shafi sansanonin ƴan tawayen Houthi a birnin Taif da kuma ga birnin Aden da ke kudancin ƙasar a daidai lokacin da ake ci gaba da fafatawa tsakanin ƴan tawayen da magoya bayan shugaba Abdulrahman Mansur Hadi. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta yi kira ga shugabannin Turai jiya Laraba da su kaddamar da wani shiri na jin ƙai don kawo ƙarshen haɗarurrukan da ke ƙara ta'azzara na tuntsurewar jiragen ruwa masu ɗauke da baƙin haure a tekun Baharum. Hukumar zaɓe ta ƙasar Uganda za ta fara amfani da na'urar tantance masu jefa ƙuri'u, wato na'urar da ake amfani da ita wadda za a amfani da ita wajen sabunta rijistar masu kada ƙuri'a gabanin babban zaɓen da za a gudanar a wannan shekarar, inji mai magana da yawun hukumar zaɓen Jotham Taremwa. Shugaban Amurka Barack Obama ya ziyarci wajen shakatawa na Everglades da ke jihar Florida a jiya Laraba domin aikawa da Amurka sako kan canjin yanayi. An dawo da tattaunawar da ake kan batun nukiliya tsakanin ƙasar Iran da manyan ƙasashe shida na duniya a jiya Laraba a birnin Bayan. Ana tattaunawa ne akan wasu batu masu sarƙaƙiya kan sasantawar da ake ƙoƙarin yi.
To a gaida Sarfilu da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai kuma da Hansi mu sake shigowa da wani sabon shirin lokacin da Jummai Aliza ta gabatar da shirin rigakafi. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman Sarfilu Hashim Gumel da ya taya ni gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da har haɗa shiri da bada umarni, da injiniya mu na yau Malam Zubair Alheri ke muku fata alheri, sai kuma da Hatsi idan Allah Ubangiji ya nuna mana.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.